Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar na yau Litinin 3 ga watan Yuli shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya ji mu tattashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci babai ako makiri ne tare da sahabu Imam Aliyu zamu gabatar muku da wannan shiri da wannan lokaci kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugaban Faransa yana kasar Mali inda zai halarci wani taro kan harkokin tsaro da kasashe da suke yankin suka shirya. Kasar Saudiya da kawayenta sun baiwa Qatar karin wa'adi na sa'o'i 48 da cika sharuɗa da saka gindaya mata. Jiya Lahadi a Iraki wani dan kunar bakin wake ya halaka kalla mutane 14 a wani sansanin yan gudun hijira.
To ko bayan kun gama jin labarin za ku ji cewar hukumar aikin haji a Najeriya ta kare matsayinta akan farashin kudin haji na bana wanda aksarin mutane suke ganin yayi tsada.
Dan ana magana aikin haji ba a maganan naira. Inda gizo ke saka shine wajen wato yadda ake sarrafa dala zuwa naira.
A Jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin adawa ne suke zargin gwamnati da rashin adalci wurin hukunci akan al'umman kasar.
Kenan abinda aka tunguma da bana in ma yayi shi mas'udar ba zan surgin shi kuma saman din aka ce ta kai ƙara bana shi su an kama shi saman din ma ai sun kai ƙara mas'udar ba zan dani ba kama su ba.
Haka kuma akwai wato labari da muka dauko daga jihar Adamawa inda gwamnatin jihar take kira ga gwamnatin tarayya ta zo ta taimaka mata wurin gina wasu gadoji. Akwai kuma shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana kasar Mali inda aka shirya zai halarci taron koli da kasashe da suke yankin suka kira domin kafa wata runduna ta musamman da za ta yaki mayakan sa-kai masu ikirarin jihadi. Kasashen Mali da Burkina Faso da Chad da Mauritania da Niger, kasashen da aka kira jifa a yankin Sahel sun ce sun hada kai ne suka samar da sojoji domin tunkarar koma bayan tsaro da hare-hare da masu ikirarin jihadi suke kaiwa a yankin. Kasashen biyar za su samar da dakaru waɗanda za su agaza sojojin Faransa su 4,000 da na Majalisar Ɗinkin Duniya 11,000 da suke aikin kiyaye zaman lafiya a yankin. Ana sa ran shugaba Macron zai ba da sanarwar cewa Faransa tana goyon bayan kafa runduna ta yanki. Abinda babu tabbas shine wace irin goyon baya ko gudumawa ce Faransa za ta bayar. Macron ya ziyarci Gao a arewacin Mali cikin watan Mayu. Ziyararsa ta farko a wajen Turai a matsayinsa na shugaban ƙasa ya faɗa a lokacin ziyarar cewa takarun Faransa za su ci gaba da kasancewa a yankin har sai babu ragowar ƴan ta'adda masu yafa rigar musulunci a yankin. Faransa ce ta yi wa Mali mulkin mallaka.
Kasar Saudiya da kawayenta da suke rikici ta fuskar diplomasiya da Qatar a yau Litinin suka ƙara wa'adi suka baiwa Qatar da sa'o'i 48 ta cika sharuɗa da suka gindaya mata. Jiya Lahadi Kuwait wacce take shiga tsakani domin kawo ƙarshen rikicin cikin lumana ta nemi a ƙara wa'adin jim kaɗan kamin ƙarshen wa'adin na farko. Sanarwar da kamfanonin dillancin labaran Kuwait da na Saudiya suka bayar da sanyin safiyar yau Litinin ɗin nan duk sun tabbatar da cewar an ƙara wa'adin har zuwa ƙarshen yau Litinin. Kasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar daular kasashen Larabawa da Bahrain da Masar sun yanke hulɗar diplomasiya da na kasuwanci da Qatar a ranar 5 ga watan Yuni suna zargin gwamnatin Qatar da goyon bayan ta'addanci. Qatar ta musanta zargin waɗanda kasashen suke mata. Ta ce zargin da suke mata ba shi da tushi. Ministan harkokin wajen wannan karamar ƙasa da ke yankin Gulf, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ya ce sharuɗa da Saudiya da kawayenta suka gindaya mata da suka hada da janye sojojin Turkiya daga ƙasar da rufe tashar talbijin nan na Al Jazeera da tauye dangantaka da Iran suna da wuya ta mutunta su ba tare da sadaukar da yaucinta ba.
Jiya Lahadi a Iraki wani dan kunar bakin wake ya kashe kalla mutane 14 a wani sansanin yan gudun hijira da tashe-tashen hankula a cikin ƙasar suka raba da muhallansu. hakanan harin ya jikkata wasu mutane 10 mutum 13 a sansanin mai tazarar kilomita 60 yamma da Ramadi babban birnin Lardin Anbar nan da nan dai babu wanda ya fito da kyarakin kai wannan hari dakarun Iraki sun kwato biranen Ramadi da Fallujah daga hannun mayakan sakai na kungiyar ISIS amma mayakan sakan masu ikrarin jihadi suna ci gaba da iko da yammacin Lardin a can kasar Syria kuma tashar talabijin ta kasar ta bada rahoton cewa wani dan harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a dandalin Tahrir dake tsakiyar birnin Damascus jiya Lahadi ya halaka akalla mutane 18 ya jikkata wasu mutane masu yawa ungiyar dake kare yancin bil'adama a Syria ta bayyana harin a zaman daya daga cikin hare-hare guda uku da aka boye ba ma ba mai a cikin mota da suka tashi jami'an tsaron kasar suka ce sun koro yan harin kunar bakin wake uku cikin motoci suka halaka biyu a kofar shiga birnin kamin su yi banna bidiyon talabijin ya nuna kalla motoci biyu da suka kone kurmus da wasu baraguzai akan hanyar zuwa tashar jirgin sama na kasar matuki na uku ya bace wa hukumomin tsaro amma daga bisani ya tarwatsa kansa a dandalin na Tahrir bayan da aka yi masa zobe
wadannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wata tawagar wakilan majalisar dokokin Amurka karkashin jagorancin Senator John McCain jiya Lahadi ta kai ziyara a Pakistan inda ta gana da manyan jami'o'in soji da na gwamnati na kasar domin tattaunawa akan batutuwa da suka shafi kasashen biyu da suka hada da yaki da ta'addanci da kuma kokarin karfafa zaman lafiya da tsaro a Afghanistan wannan ziyara tana zuwa ne yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump take shirin bayyana sabbin matakai da za ta dauka a fafatawa a Afghanistan wanda ake zaton fitarwa wani lokaci a cikin watan nan an daidai kuma wato a dai a lokacin da ake zargin cewa yan bindiga waɗanda suka fake a Pakistan suna taimakawa da karfafawa Taliban gwiwa na ci gaba da ta da kayar baya Senatocin na Amurka sun gudanar da shawarwari masu tsawo a ma'aikatan harkokin wajen kasar inda mai bada shawara akan harkokin ketare da ake kira Sartaj Aziz ya jagoranci wakilan kasar kamar yadda sanarwar da aka bayar kan wannan taron ya nuna sanarwar ta ce Aziz ya gayawa tawagar ta Amurka cewa jami'an tsaron kasar sun sami nasara kan ta'addanci ya gaya musu cewa an tarwatsa kungiyoyin yan ta'adda da maboyansu
Prime Minister Japan Shinzo Abe ya alƙawarin zai yi aiki domin sake samun yardar jama'ar kasar bayan da jam'iyyarsa dake mulkin kasar LDP ta sha mummunar kaya a zaben ƙananan hukumomi a yankin Tokyo ana jin cewa jam'iyyar LDP za ta tashi da kujeru 23 a sabuwar majalisar wadda ya nuna koma baya daga kujeru 57 da take rike da su a da jam'iyyar CFP ta gwamnan Tokyo Yuriko Koiki da kawayenta za su lashe kujeru 72 a majalisar mai wakilai 127 masu lura da al'amuran yau da kullum a Japan suka ce zaben ba batun gwamnan Tokyo bane amma zakaran gujin dafi ne kan shugabancin Prime Minister Abe wanda yake fama da abubuwan fallasa ana zargin Prime Minister da cewa ya yi amfani da mukamin sai taimaka wani amininsa ya samu damar bude makarantar likitocin dabbobi a wani yanki na musamman kan harkokin tattalin arziki abin da yake da wuya gwamnatin kasar ta yi
labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC Hukumar aikin haji a Najeriya ta kare matsayinta game da kudin hajin bana da aka ce yayi tsada. Hukumar ta bayyana hakan ne a wurin wani taron wuni biyu da ta shirya na cika shekaru 10 da kafuwa. To ko wani irin nasarori ne hukumar ta samu ga Obama ana mai watsa labaran hukuma a hirarsa da wakiliyarmu Madina Dauda.
A yau ba za ka ji ana kukan cewa jirgi kaza ya bar mutane kaza guri kaza ba za ka ji an ce kamfanonin jirgin yawo sun cucuwa ne sun cucuwance ba tare da hukumar zai ta shigo ta magance abu ba abubuwa da dama gaskiya sai hamdala
jawabin bayan taro ya nuna cewa korafe-korafen rage kudin aikin hajjin bana bai samu karbuwa ba saboda hauhawar farashin musayar kudi ta naira da kuma dala da ake amfani da ita sakataren hukumar Bello Tambuwal ya ce tashin farashin dala da ta ci karfin naira ya sanya dole a yi hakuri da wannan farashi na kudaden kujeru manya da kuma kanana na mahajjata
dan ana magana aikin haji ba a maganan naira inda kizo ke saka shine wajen waton yadda ake sarrafa dala zuwa naira a bara an yi akan naira 197 akan dala 1 bana aka bashe ta akan naira 305 akan dala 1
wani abu da ya dauki hankalin shugabar kungiyar mata masu da'awa ta kasa Maryam Idris Osman shine irin kalubalen jagoranci da mata ke fuskanta a lokacin aikin haji inda ta bada shawara tana mai cewa
ba a bawo mace wani matsayi da ya kamata a ce ita ma za ta samu wannan rabo na haji wanda yake mabrur ba wanda abinda ake ta magana kenan akai yana da muhimmanci kware a ba mata wanda za su jagorance su mata ƴan uwansu wanda suna da ilimi ba wai kawai officials haka nan karazube ba masu ilimi wanda za su iya jagorantar su nan ne za su samu nasaran aikin da suka je
ya masu ruwa da tsaki suka ga kamun luddan hukumar Alhazan ne cikin shekaru 10 da farko ga sakataren hukumar Alhazai ta jihar Bauchi Abdullahi Hardawa
alhamdulillah duk wanda yake bibiye da abubuwan da suke faruwa a cikin sha'anin aikin haji a Najeriya zai tabbatar miki da cewa kullun ci gaba ake samu
sai muqaddashin shugaban kungiyar haji da umra na Kano Aminu Musa
tun daga lokacin da suka fara har zuwa yau da suka cika shekara 10 gaskiya ba karamin ci gaba aka samu ba a ta bangaren mu da muke harkokin mu kuma mu muke jan ragaman harkokin mu da kanmu
to madalla a gaida Madina Dauda a jihar Adamawa kuma al'umar yankin da suka koma gidajensu da aka kwato daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram suna kokawa akan wasu gadojin yankunan da suka lalace abinda hukumomin jihar suka ce yafi karfin su ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani
gwamnatin jihar ta ce ma'aikin fa yafi karfin ta wanda don haka ne mako ta mika gugumbarin ta ga gwamnatin tarayya da ta kai dauki da yake zanta da manema labarai kan wannan batu gwamnatin jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrillah ya ma bukaci gwamnatin tarayya ne da ta taimaka gani irin halin da al'umman yankin ke ciki a yanzu
mu dina gwamnati mun yi meeting da shugaban kasa Muhammadu Buhari an ce za a zo a fara aiki to mu da mu gadaujin mu nan ne da hanyoyin mu to har yanzu kaga dai mun da faru da gada a can micika da wurin sojaje ma gadaujin duk na yankewa gwamnatin jihar ba mu da wayannan kudaden da zamu gana yi kuma aiki ne dama haki ne na fara gamai su su wannan aikin to har yanzu muna jira mu gani a zo a fara wayannan ayyuka hanya kuma a gida gadajina
to wai kuma me wakilin wadannan al'ummomi kuma ke yi ne dangane da wannan batu wannan ku ita ce ma tabbe da ne wa ƴan majalisar dattawa Sanata Binta Masu Garba da ke ma wakilta al'umman yankin
ko satin da ya wuce da ni da former shi gwamnan Adama mai suna Boni Haruna da wani soja da ake ce mishi General Zaruwa da waɗansu dattawa dai muka taru muka kama hanya muka sami minista akan kuma maganan hanya kafin lokacin mun yi magana a zawarin majalisa aka kawo kukan wannan gada ba gada ɗaya ba ba gada biyu ba gudajin sun wuce guda biyar amma muhimman ƴan gada ɗin da ya lallace ko gudajin guda biyu ne so gwamnati ta ce ta yadda yanzu ne ya kamata gwamnati ta tallafa ma mutanen su masu san ana yin da su
su ma da al'ummomin da suka koma yanzu na kokokawa ne game da halin da suke ciki sakamakon rubuta wanda garin Michigan yayi
kana magana a manga Alhaji Umaru mai inji kana kuma abun tausayawa mutanen da suke zama a garin Michigan
me kuke so ƴan majalisun ku na jiha da na
tarayya su ƴan majalisun mu maganan gadan na biyu asibitoci a taimaka a gyara mana na uku makarantun gabaki daya sun bi sun lalace a gyara mana
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya
Allahu sarki mai rama rubuni ke sarki da reka ka taimake ta
to madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz idan muka leka jamhuriyar Niger kuma zamu ga ƴan adawan kasar ne suke kokawa akan yadda hukumomin kasar suke kama mutanen su bisa rashin adalci ga wakilin mu Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani
wanda dai ake tsare da shi a baya-bayan nan shine Ibrahim Bana kakakin matasan jam'iyyun dan adawa bayan da kungiyar alkalai Niger Saman ta shigar da ƙara a kansa cewa ci zarfin alkalai a kan shafin sa na sada zumunta Aminu Isiya yana ɗaya daga cikin mambobin kawancen na jam'iyyun adawar Niger
akwai wani lokaci da an kai Masaudu a matsayin shi na director da cabinet shugaban kasa ya ji ya wani sa rabata hannu bisa wasu abubuwan da bai danganta da aikin shi ba ya ji sa hannu bisa kudin da abin da aka ce ma affair Iranian gate wadda aka anhwani da sunan Niger ana zargin shi ma da cewa ya ci miliyar 200 na harka wannan harka ta Iranian gate idan aka yi wannan ga magana Juju yanzu to yayi ba da labarin shi cewa jujoji suna da laifi sannan abu bancin wannan abu na Masudu Bazoum ta harkal bebe importe ya ce hammana da hannu da sauran jujoji da sun ka kama mishi ko su alƙalai da yayi aiki da su ba su kudi shi sa harkar ta dadi yace amma alƙalan ma sun gane su kuma sun canza su da alƙalai ingantacci wannan abin duk yazo shiru babu abin da an kai musu hallanzu kenan abin da aka tunguma da bana in ma yayi shi Masudu da Bazoum sun gane shi kuma saman din aka ce ta kai ƙara bana shi su an kama shi saman din ma ai sun kai ƙara Masudu da Bazoum dami ba kama su ba
to sai dai ya ce wara sun mallam Muhammadu mamba jam'iyyar dake kan karagar mulki ta PNDS tarayya kamakamin na ƴan adawa baya da wata nasaba da bita da kullin siyasa magana ce da ta shafi shari'a
wanda kaga an kira to ka tabbatar da akwai dalilin kiran da aka yi mishi ku ba PNDS lahiya PNDS daban gwamnati daban sannan gwamnati daban shari'a daban mutane ne wanda bakin su ka sani na sani duk wanda aka saka ya sani ba abinda suka yi sai neman zagon kasa da zage-zagen mutane shi kuma kasan nan akwai shari'a ba shi wa a cikin duniya gaba ɗaya da Allah yi mu ba kar zan bage sako mu ba yayi shari'a saboda haka shari'a dole ta yi aikin waɗanda ke adawa ya sun shugabanci haka suka bar ƙasa kowa ta abin daga dama
ko bayan Ibrahim Bana ana kuma tsare da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hullar Nijar Gamacin Muhammadu wanda shi ba ke zaman jana shari'a da kuma ake zargi da laifi makamancin na Ibrahim Bana sannan kuma wani labarin bayan ya nuna cewa ana tsare da shugaban jaridar Lekuri Ali Sumana a ofishin jami'an ƴan sandar PG wanda ake zargi da wallafa wasu bayanai da ake cikin gudanar da shari'a a kansu waɗanda kuma suka shafi shari'ar da ke tsakanin kamfanin Afrikar da Nijar Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Niamey jamhuriyar Nijar
a gaida Yusuf Abdullahi waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma karfe 1 kenan da minti 17 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum Yau ma shirin namu zai ci gaba da bin karin kisan da wasu ƴan kwamiti na garin Jega a jihar Kebbi suka yi ma wani saurayi mai suna Zayyano. A shirinmu na baya mun ƙarasa jin bayanin yadda aka yi aka kashe Zayyano da yadda mudassiru ya samu ya kubuta ya gudu. Har yanzu kuwa dai gudun bai ƙare masa ba domin ko bayan da muka fara sanya hirarsa a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya Wasu mutanen da ba a san ko su wane ne ba a garin na Jega sun fara farautar sa. Za mu yi magana da shi ta waya daga inda ya gudu ya buya a shirin na yau. To amma bari mu ƙarasa jin bayanin mahaifin Zayyano wato Malam Abubakar. Kuma da mu dan koma baya kaɗan mu faro daga inda ya doshi hukumomin ƴan sandan jihar Kebbi game da kashe masa ɗa da yake zargin wasu ƴan kwamitin na garin Jega sun yi.
To sai ɗan sandan ne na minna kan saka ta yawo da hankali na haka na yi tamayoyi na yi tamayoyi na gane da cewa ban da wani fawa ga abin sai na futar da kaina to ana cikin haka sai na ji an cewa an kai yara kotu wai za a sakin su abu kamar wasa kotu a cikin dindin Kebbi wata karamar kotu to shi kin dan ji haka ni kan sai sai na je sako ta ɗan mura'in da kai rafat da shi ga abin da ka faruwa ka gane ko to shi ne lokacin da na gaya musu sai aka taho aka yi rubuce-rubucen da aka kare aka turo wanda zai na shi taho da kirtsin gaba ɗaya daga kan akan Sokoto aka zo ni ma na zo dan talbuk ta Sokoto da biyo shi muka zo nan jiya to da muka zo nan jiya aka taho nan charge wa inda DCO da aka zo wurin DCO aka tambaye shi sunan waɗannan mutane dai aka kira dai guda shi ya taho gaba gara aka kama shi aka tsare to shi gudan da aka tsari daga shi dangana shi wanda aka turo na sai je gidan sarki to da je gidan sarki har ka talla da shi sarki ya shirya da shi har da wanga da aka kama aka saki shi aka ce yace abin zai ji da kan Sokoto muka ta zuwa Sokoto dai ban gane ko ba ya sadda zuwa ta yau da hankalin mu suna son su bata kan sai daga baya kuma sai shi sarkin yayi shiri a mai da sabbin jeta nace to ani saboda abin da ba a mai adalci ka da sai ba ni yo Sokoto suke da haka bukata a mai sabbin jeta sun ka sai a wai ai inda aka yi matsala can aka wannan hukunci to na ga gaskiya ne ashe wani shiri ne an kai shine da aka mai da kirin nan to sai muna nan muna zuwa a kira mu kotu yau a kira mu shi gobe a kira mu ga ta kira mu shi sai muka ji an ce wai an kai yara kotu ta nan jita babu labari ne shi ne yau haka nan babu tsara babu shedu akai yara kotu sai aka ce wala an kai sai na tahi na je can can kotu din ba samu mai shari'a ba dan mace ta sai nace ma yaranta to naji an ce dana da anka kashe bai zagi kowa ba bai doki kowa ba bai taba kayan kowa ba bai nuni kowa ba aka kama shi kawai aka je aka maka shi gilla ba tare da shin komai ba kuma an ce wai a sake su suka dauro yaro hankalin nan sai na tafi bayan shabi na koma kotu din registrar ta ya dawo nace mai shari'a nake nema dan an ce an ba da rubeli ban da bana komai yace eh gaskiya ne an ba shi rubeli amma yanzu muna son magana DVD zamu saboda haka an ba shi su beli kuma belin da aka bai ko wani yaro sai an ba 1500 nashi da na mai beli ne 1500 sannan da takardun gida ne sannan a ba da beli dan haka ku tada hankali da ba ra ran za a saki na ba kawai in ce ku dan ya mace ta ba su kuma kuma da jisira ka wada ni sai ta yata kai dai kwana biyu sai mun ka ji an ce an sako yara ana ci ana hashin tudu ragar sarki ana munna to abin mamaki na anan shin sarki ba abin mutane na ba to tun da abun mutane na ya za a kashe da kuma hita shi ruwa shi tsaki shi ce ba a kunci wannan shi na da mamaki to in haka za a rayuwa ina rayuwa kai haka ne to saboda haka ni yanzu sarkin kabin ma gaba dai kusa in ce shi kashe ni yaro dan ya hana dai a kama masu lissa kuma ya sa an saki wanda aka kama to wa kashe ni da kina naje gida ne ni ce mai ranka da ni na wanda aka kashe mu yaro amma kuma gashi na gaba a kama shugaban nake kan suna yawon su so atta su bala ba zuka su magaji su har da kalba kama su ba sai yace to ai shi attunan nika magana wallahi ko mota ta haye shi shi bai damuwa babu da wata magana wadda amma muhimmanci sai nace to yanzu ranka da abin da za a yi yace shi babu abin da za a yi to nan kaga wannan ya nuna nace kuma yaran ka sun ce kai ka samu sanin ko sun ka sun tumba ko ni haka sun ka ci saboda haka babu da wata magana wadda ya mai muhimmanci zuwa gare ni babu gaisuwa babu tarbiya babu komai nace fushi ganin ta tawa yace yawo to saboda haka ni ina zargin sarki ma shi yasa aka shi ni dan
to yanzu kuma menene fatan ka kuma bukatar ka akan wannan lamari
abinda a bukata ta ana da aka shi daga son hukuma ta mai adalci an kashe shi ba tare da yan komai ba saboda ka sai mai adalci ta bi kirdin nan sau da kawa ta gane gaskiyar abin nan sun dai ce kana barawa ba barawa bai taba sata bar da Allah shi in kuma ya taba sata garin je da yake zaune akwai abokai da kowa mi yasa ta ko kuma kayan wasa ta sun wagawa ka zahi da lika mata ƙarya dan su biya bukatun su kuma dana an kashe shi na saboda wata bukata ta kashin kansu kawai dan kuma akwai lahi a waje saboda kada ka samu kuma ta mai adalci ta bi mai haƙƙin dana da aka kashe ta gano shi domin abin haƙƙina shine ka bukata
to tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan batu na kisan Zayyano da ƴan kwamiti suka yi a fadar sarkin Kabin Jega Alatila Samudin Siru wanda ya kubuta da ransa daga hannun ƴan kwamitin nan yayi hijira bayan barazanar da ya fara fuskanta daga mutanen da yace sun fada masa cewa da su iya hallaka shi ko su yi duk abin da suka ga dama da shi ba tare da hukuma ta daga musu yatsa a nan garin na Jega ba
ya abin da ya faru a majiyar ne da garin Jega ana fara watsa wannan labaran sai in nan ma katan sun kawo da kira cewa suna son gani na wayannan yaran nan ya sai suka ce suna son gani na ni kuma ni kina bi
ka ce su waɗannan yara na sarki kana nufin su ƴan bangan da suka kama ku da farko kenan
a ba ƴan banga bane ba ƴan bijimin tun bane ƴan kwamiti ne kawai yaran sarki
so suka ce suna son su ganka akan dalilin me wai suke neman su ganka
wallahi ban san ko dalilin me yasa suke son su gane ba amma dai sun furta min kalaman cewa sai sun kashe ni kuma ba su da ba ko ranar da rabin ya faru sun furta min wannan kalama bayan faruwar wannan abin sun furta min wannan kalama sai ni kuma ne ce da su gani in mahaifiya an ka turo ana nema na mahaifiya ta ce ta fito sai ta ga wani da suka tsara zuwa nema na bane kuma ba su san su ba bakin fuska take gani hankali na ya tashi ya je mu ga mu shi baban zuwa ne nace to ana zuwa gida nema na kuma inda ke zuwa ba a san su ba kuma ni ban yadda da su ba na zo nan wurin inda nake sana'a ta nan wurin matallacin marjayi ta zace ni daga cikin yaran da an ka an ce dai sai suka zo wurin wani da suka kashe abokina suka zo wuri na sai ta yi ni sallama ni an samu sallama sai suka koma gefe sun kai tsaye suna shawarori ban san me suke shawara ba suna dagawa ni kuma sai mu gawara ne gidanmu inda dama sun faɗi sai sun kashe ni kuma sun kashe abokina na gani da idanuna shi yasa hankali na ya tashi na mahaifiyata ya tashi a kan ni na raye nake ban da kowa sai Allah sai kawai na gudu na tafiya ta ne je kawai mai zamana
waɗannan da kace sun zo neman ka a kace suna cikin waɗanda suka kashe Zayyanu wato ka san su kenan ka san sunayen su ko
lalle waɗannan bambari sun mun kai ta fitar da su ga sabida ina jin tsoron su kama ni ko ta karfi su ta hidan ni amma na san su ka san su ne sun ka je niya
bayan nan babu wani labari da kuke ji game da wani abu wanda ya shafi wannan batu naku
ana jin labarin cewa yaran nan wallahi in kama kaina don suna da ahuri a kan kashe ni sun ma fara aiki yanzu haka suna zagaye a wuraren eriyoyinmu suna zagaye sosai waɗanda aka sako ɗin yanzu haka sun fara zagaye suna nan suna zagaye kuma yaran da suka gudu lokacin da su an ka kashe Zayyanu ɗin waɗansu duk sun dawo ina nan da zai yanzu haka duk an kira su sun dawo
wato lokacin da bayan mutuwan sar akwai waɗanda daga cikin waɗanda a kace suna da hannu a ciki akwai waɗanda suka gudu suka bar garin jebe kenan a lokacin go
akwai waɗanda ko da safiya ta waye an ka buta a je a kira da sun gudu
Me hukumomin ƴan sanda a jihar Kebbi suke yi na hukumta waɗanda suka kashe Zayyanu kuma me suke yi domin kare shaida kwaya ɗaya na wannan kisan wato madasiru zamu nemi jin tabakin su a shirin mu na gaba a huta lafiya
To yanzu sai kuma labarai a takaice.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana kasar Mali inda aka shirya zai halarci taron koli da kasashe da suke yankin suka kira domin kafa wata runduna ta musamman da za ta yaki mayakan sa kai masu ikirarin jihadi. Kasashen su ne Mali da Burkina Faso da Chad da Mauritania da Niger kasashen da ya kira G5 a yankin Sahel. Sun ce sun hada kai ne suka samar da sojoji domin tunkarar koman bayan tsaro da harare da masu ikirarin jihadi suke kaiwa a yankin. Kasar Saudiya da kawayenta da suke rikici ta fuskar diplomasiya da Qatar yau Litinin suka kara wa'adin da suka baiwa Qatar din sa'o'i 48 da cika sharuɗa da suka gindaya mata. Jiya Lahadi Kuwait wacce take shiga tsakani domin kawo ƙarshen rikicin cikin lumana ta nemi kara wa'adin jim kaɗan kamin ƙarshen wa'adin farko.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai da hantsi za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen amma kafin in sallama zan miƙa ta'aziyya ga mutanen Yalwa a birnin kuma su gana na rasuwar babban limaminmu wanda ya rene mu Sheikh Idris Abubakar Shu'aib da ya rasu a jiya Asabar Allah ya ji kansa da rahama Allah ya ba iyalai hakuri musamman ma sarkin zangon kuma shi Sultan Umar Faruk Sa'id da sauran ƴan uwa duka a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan sashen Hausa na murya Amurka musamman ma sahabu Imam Aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ya bada umarni na wannan safiya Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan safiya Malam John Baba Yakubu Makiri ke sallama da ku a huta lafiya.